daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe a gogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 7 kenan na safe a gogon Ghana, biyin dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. Inda za ku ji cewa an kammala wani taron ƙasa da ƙasa da aka shirya a Abuja, Najeriya kan yadda za a bunƙasa fannin sufurin sama a Afirka.
Abin da ake so a ci manufa ana so a gyaggyara yadda za a duba aviation take duk Afirka da na'urorin ta da kaman wurin saukan jirgin sama.
Sannan muna kuma tafa da shirin na kasa wanda Usman Ahmad Kabar zai gabatar. Baya ga haka muna kuma dauke da sharhin jaridun Ghana da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Zimbabwe mai jiran gado Emmerson Mnangagwa ya dawo kasar jiya Laraba bayan da ya shafi kimanin makonni biyu yana gudun hijira a kasar waje. Dawowar tasa ta biyo bayan murabus din da daddan shugaban kasa Robert Mugabe ranar Talata. Kakakin Majalisar Dokokin Zimbabwe ya ce za a rantsar da Mnangagwa a matsayin sabon shugaban kasa gobe Juma'a. Mnangagwa, wanda shine tsohon mataimakin shugaban kasar, ya gudu daga kasar haka kwatsam bayan da shugaban ya kore shi. Wani babban jami'in cibiyar hulɗa da kasashen waje ta nan Amurka, John Campbell, ya ce ganin yadda Mnangagwa ya taka rawar muhimmiyar rawa a gwamnatin Mugabe, bai tsammanin za a yi wani canjin kirki a salon sabuwar gwamnatin cikin lokaci kankani. Mugabe dan shekaru 93 da haihuwa ya shugabanci Zimbabwe tun daga lokacin da kasar ta samu yancin kai daga Burtaniya a shekara ta 1980.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tashin hankalin da ake a jihar Rakhine ta kasar Myanmar inda ake auna al'umma musulmi ya zama kisan kare dangi. Bayan cikakken nazarin bayanai sahihai ta bayyana a fili cewa al'amarin nan na arewacin jihar Rakhine ba wani bane illa kisan kare dangi da ake ma musulmi yan Rohingya, a cewar Tillerson a wani rubutaccen bayani da ya gabatar a jiya Laraba. Jami'an Amurka sun yi ta binciken musabbabin hararen da suka kai ga kashe ɗaruruwan yan Rohingya da kuma tilasta ma wasunsu fiye da 600 gudu zuwa sansanonin yan gudun hijira da ke kasar Bangladesh. Sanarwar ta jiya Laraba ita ce ta farko da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana wannan tashin hankali a zaman kisan kare dangi. Jami'an da suka yi ma manema labarai ƙarin bayani daga bisani sun jaddada cewa daga yanzu haka za a riƙa bayyana al'amarin.
A halin da ake ciki kuma, Papa Roma Francis zai gana da hafsoshin sojin ƙasar ta Myanmar da kuma al'umman musulmi Rohingya waɗanda ke zargin sojojin ƙasar da ƙuntata masu. Yayin wannan ziyarar da zai kai ƙasar Myanmar ranar 26 ga watan nan Nuwamba, Papa Roma zai gana da hafsoshin soji Janar Min Hong Olain dab da lokacin da zai wuce zuwa ƙasar Bangladesh mai makwabtaka da ƙasar ta Myanmar. Ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam da Majalisar Ɗinkin Duniya na zargin sojojin ƙasar Myanmar da nuna rashin imani ga al'ummar musulmi tsiraru. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ƙiyasin cewa musulmi Rohingya fiye da 600 ne suka gudu zuwa Bangladesh, inda suke zaune cikin wani yanayi mai ban takaici a sansanonin yan gudun hijira. Papa Roma zai gana da wasu daga cikin yan gudun hijiran idan ya isa Bangladesh daga ran 1 ga watan Disamba. Ziyarar ta Papa Roma na zuwa ne a wani muhimmin lokaci ga kasashen biyu, a cewar mai magana da yawun fadar Papa Roma Greenberg, wanda ya kara da cewa yana ganin ziyarar za ta yi ma'ana.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Faransa na buƙatar a yi wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya don tattaunawa kan zargin sayar da wasu baƙin haure 'yan Afirka matsayin bayi. Shugaba Emmanuel Macron ya bayyana hoton bidiyon al'amarin da gidan talabijin na CNN ya nuna a makon jiya da abin fallasa wanda kuma ba za a lamunta da shi ba. Wannan babban laifi ne ga dan Adam a cewar Macron bayan gana wasu da shugaban kungiyar tarayyar Africa Alpha Conde. Ya kara da cewa ina fatan za mu kara azama a yaki da masu safaran mutane waɗanda ke aikata wannan danyen aiki, tare kuma da haɗa kai da dukkanin ƙasashen da abin ya shafa don wargaza su. Kafar ta CNN ta nuna hotunan bidiyon da ke nuna yadda ake cinikin wasu bukakin fata maza akan dala 400 kowanne waɗanda za a rika kai su gona suna aiki. Bidiyon ya janyo bacin rai a sassan duniya kama daga Turai zuwa Afirka. Mai yiwa a yi taron na Majalisar Ɗinkin Duniya a makon gobe a cewar wani jami'in diflomasiyyar ƙasar Faransa.
Yau Alhamis Amurkawa za su yi bikin cika-ciki da ake cewa Thanksgiving da Turanci kamar yadda suka saba, wanda ya haɗa da haɗuwa da 'yan uwa da abokai a ci abinci da kallon fariti da ƙwallon ƙafa da sauransu. Ga wasu kuma lokaci ne na hutu da fara sayayya musamman ma na Kirsimeti. To amma shagalin a wannan shekara ta 2017 da kuma shahararren bikin nan na faretin Macy Thanksgiving da akan yi a unguwar Manhattan na birnin New York zai kasance ne cikin matsanancin matakan tsaro. Faretin wanda kan jawo 'yan kallo wajen 200,000 na zuwa ne 'yan makonni bayan da aka zargi wani ɗan asalin ƙasar Uzbekistan da amfani da wata motar ɗaukar kaya da ya hayarta wajen bin kan mutane a hanyar masu hawa keke, inda ya kashe mutane 8. Wannan biki na cika-ciki na zuwa ne da al'adu iri-iri wanda ya haɗa da wato ɗaya daga cikinsu shi ne tafiya a yi hutu da 'yan uwa na jini da kuma abokai. Ana kiyasin mutane miliyan 49 ne za su yi tafiye-tafiye a wannan hutun, wanda hakan ya ɗara na bara da miliyan guda. Da haka ya zama biki na cika-ciki mafi armashi cikin shekaru 10.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya an kammala wani taron ƙasa da ƙasa kan fannin sufurin sama, inda ƙwararru daga nahiyar Afirka suka tattauna kan yadda za a bunƙasa wannan fanni ta yadda zai gogayya da takwarorinsa na ƙasashen da suka ci gaba. Captain Muhammad Joji, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin sufurin sama na Najeriya, ya yi wa wakilin Umar Faruk Musa ƙarin bayani kan mahimmancin wannan taro da kuma ƙalubalen da taron zai iya fuskanta.
Wannan abu shi ne na farko a nan aka yi a Afirka bayan Canada. Shi ne na farko da aka yi. Abin da ake so a ci manufa, ana so a gyaggyara yadda za a duba aviation take duk Afirka da na'urorinta da kamar wurin saukan jirgin sama da yadda za a yi airport. Da yadda airline su kansu za a gyara su don wato su zauna suna kaman suna kishiyoyi da na kasan Turawa. Abin da ke dogon manufan kenan, kawai abin da kenan ake so a yi gaba ɗayan ta.
To kamar ka gamsu da matakan da aka tsara ko aka ɗauka domin a cimma wannan burin?
To ka san komai abin mamaki in ba ya hankali ba. Abin da aka yi ta nan za a batta. Mun sha jin irin wannan, shi yasa a gaban lokacin ba ma so mu je. Don kuma waɗanda ya kamata bayan an gama wannan, duka wanda suka san abubuwa na aviation na ƙasar nan suna nan tsofaffi, suna nan manya-manya, suna nan. To kaga waɗannan mutane ba a neman. Amma abin da muka ji daɗi shi ne shugaban ƙasa ya ce kafin a yi national career, wato na shi airline na gida, me ya faru da wancan sai a bincika. To abin da muka ji daɗi kenan kawai. A duba ta sosai-sosai. Me ya faru da ita? To wannan ina murna da abin da ya faɗa, kuma dole abin da shi ya faɗa shi shugaban ƙasa.
Captain Muhammad George kenan, ɗaya daga cikin ƙusoshin sha'anin sufurin sama na Najeriya a tattauna da ne da shi Abuja bayan da aka kammala taron ƙasa da ƙasa na sha'anin sufurin sama a Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waka.
Kasa na gari da hadin kai ya fake sunan me wallafa si da abba ya kalla nake nagode rabbana da yasa ni dan kishi nake me kauna hadin kule mun gane dan Allah mu girmama juna. ku saurara yau Zambia. Waka ce za mu yi ta akan hada kan Najeriya. Ni buri na mu so juna mu zauna lafiya. Mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna. Ma farki wai araba suke sun manta sun tsiya in tana hada aishara take in hatta tarwase ku ga yan amfanin me take zai mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana mafarki wai araba suke sun manta sun tsiya in tana hada aishara take in hatta tarwase ku ga yan amfanin me take zai mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana
ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye kuma duk lokacin da ake so a shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu agogo nan na cewa karfe bindire ne da minti kusan 13. Yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da shirin
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar a wannan mako zamu karkara abin da muka faro ne makonni uku da suka wuce wanda kuma a makon can ba mu karasa shi ba saboda tangardar na ura da muka samu amma a wannan karan ga karashin tattaunawar da muka faro akan ilimin ƴaƴa masu nakasa wanda muka sa wakilin mu a jamhuriyar Niger Yusuf Abdullahi ya tattauna mana da wasu bayan Allah da suka hada da Sumaila Giwa na wata kungiya ta guragu mai suna Alkawali sai kuma Saidu Jimrau na wata kungiya shi ma ta guragu a birnin Yamai haka kuma akwai Madam Shaibu Maryam Khalil wadda take da wata makaranta ta nakasassu daidai inda Yusuf Abdullahi ya tsaya da tambayar
watakila wasu iyaye nakasassun suna ganin cewa yawan kawo ka wannan da yake fama da shi a cikin makarantun boko shine yake dan sanya musu goyi ba su barin ayyansu su zai karatu saboda su ma kan kansu da kyar suke samun abin da suke korewa bakin su kuda
to kasan kuma wannan dole sai dai hankuri tunda da yanzu yau an ce yaron kai kawo gobe an ce kawo dole nas in kake wurin metrikin ko wani abin kokotamta shi mai lizai ne ya kamata yaron nan ko shi na tambaya bai kamata ma shi tambaya wani yaro tunda ya san da lamarin wa da ma'ayinan shi suke
Malam Sumaila Giwa kai kuma akwai wani kira da zaka yi wa malaman makaranta musamman ma kan abin da ya shafi cigaban ilimin ƴaƴanku
kira da agare mu sai abin da muke ga musu su dinga taimaka muna saboda in ba mu da arubanin su ma wani mutane suna taimaka muna kenan su ma su kama su taimaka muna rayuwar ƴaƴan nan mu su tashi su ma su yi abin gas in dai suna kula muna da su suna kama muna suna taimaka ka gani yaro ko yaro yana da wani abin ga in suka kira yaron suka ce mai habbawa ne bai kamata kai kaza ba ya kamata ka duba tausayin baban naka ina gani babanka dake kawo ka ya kamata kai ma kai kaza in suna taimaka muna da wannan dole yaro wani lokaci sai ya ce a maganan gada ana gaya min ya kamata in bi hakan ga yana abin ga kira da muke yi musu kenan yaran mu su dinga yi musu galgadi su kwatanta musu ka duba yanda mahaifinka yake ba wani masala bane in ka kwatanta mu yaro ka duba fa kakka bi wadansu wanda ba ubannin su masu hannu da su ne na kakka ce kai ma ka yi irin halin su bai da kyau gare ka kai bai ma kyau ka bari kai abin da wannan gaskiya muna kira gare su dinga galgare mu na yaran mu a haka nan su kwatanta musu wannan kira ina yi musu su kuma bancin wannan kuma a dinga kula da mu a taimaka kuma ba a cewa taimako ko kula da dan adam sai gwamnati akwai masu hannu da su ne su dinga agazawa ku dinga taimaka musu ko kai ka sai in ka gani wanga miskini ne ka taimaka mai ko kai ne ka kawo mai kace zai ka ba yaran ka su yi karatu wallahi ka taimaka ma rayuwar shi kuma kai gini abinda ko ka mutu insha Allah yaron nan iya samu ilimi lada kana samu shi ya kamata a dinga tuna da wa'annan muna ga kira ga mutane a taimaka yawan kawo nan da ana fade shi wani lokaci ran mutun yayi abin ga amma in mutun ka tuna da dan nan naka kana so ne ya tashi ya kula da kai wallahi ko zaka je ga wani dan uwanka ne kace mai wane ya kamata ka taimaka min kai ka samu min kaza an ce in kawo ekol wuri kaza dole mutun yana neman shi
yawan kawo bai kawo muku tikas ga tafiyar ilimin ayan naku
abin da yasa ba bai kawo bane yana kawo saboda yau in ina da in bada wani aka tambaye shi in bai da ka gani bai to in baka da in aka ce yaro baka kawo in bai kawo bai zuwa yazo yayi maka kuka baka da ya zakai ba sai kace yaro yi zaman ka ba dole mutun yake yaro yayi zaman shi amma dole wannan duma kawo nan in suna in aka samu an hidda shi yana mai kowa kyau kuma yaro in dai ba a ce mai kawo don akwai wadansu yaro in yazo ya tambaye baba yau bai bashi ba gobe ko an ce mai ya kawo bai zuwa makarantan fa amma bai zo kuma ya gaya ma baban to ka gani ya shiga hanyar bai da kyau kenan ya shiga wannan hanyar kuma kenan
iyaye ku yo hatara da za ku samu nasara ku sa ido na basira yaran ku da sai ilimi farko su san addini domin su sami yakini Allah da manzo su sani shine a farkon ilimi koyar da su tarbiyya sigai suwa kasikiya si ladabi da biyayya har sashi ne kan ilimi hana siyin saurin fushi si walwala da murmushi koyar da su fakar sashi dage mamawar malami kun taya malan aiki ga innata saburki yan yare kasira kafin su je ga malami duk wanda bai da karatu saka gaba shi da hutu kullun yana kokwanto na rayuwa ba ilimi mutun ya kan zama gaula aikin sa duk sai illa ba kwarjini sai wahala sallar sama ba ilimi ya kan zama falarura a duniya da lahira har ma ya samu kasara dan kawo ci harkar ilimi komai ka samu duniya shine ya yi maka hanya ka daina yin hayaniya ka jinjina
madam yanzu me kuke bukata cikin gaugawa domin inganta ilimin ƴaƴan da kasassu na wannan makaranta ta da ya sai mutum
da mun samu kayan aiki mun samu class ko rufa dai a yi muna mu da an yi muna ban mu tambaya kowa tun da RTT ya dauki sarjikin mu kenan da mun samu gwamnati ma ya yi muna rumfa ko ya yi muna class ba babun da muke tambaya uban yara sai kawai su ta yi bara su bar muna yara yara abun da gare mu kowa ne yana kawo dala goma goma dala goma goma nan sai su kawo muna mu ba mai tuwo ta gama
akwai abinci da kuke mai
akwai abinci da muna yi tunda da sun ta yi sai mun yi katarzar sannan mu sabka lokacin nan ne uwaye duka sun taho kowa nanan sai mu saki yara kowa ya tai gidan shi to sai mu yi musu tuwo da dala goma goma nan za mu gama mu yi tuwo abun da ya yi saura mu aji da wata ya mutu mu gani kuɗin da ya yi saura sai mai tuwo ko ya dauka kuɗin nan ne, kuɗin biyan mai tuwon.
To ku ina maganar albashin ku, wake muku albashi, wake biyan ku?
Mu RTT ne yana ba.
RTT wato wani gidan television ne ya dauki nauyin
yawin karatun mu,
albashin ku?
Tenere ne ya dauka wanga. To shine
malamai nawa ke da ku cikin makarantar?
Mu biyu ne.
Kuma
da gaddiyan guda da mai tuwo.
Ku duka biyun gidan television na Tenere shi ya dauki nauyin albashin ku? To kenan banda gwamnati kenan su ma masu hannu da shuni suna iya kawo nasu taimakon ko?
Su ma akwai wadansu da suna zuwa suke sun dauka, to da sun ta yi ba mu ka gane su. Akwai wadansu da suna zuwa suke su ne za su zo su yi mun class. Su ne za su zo su yi mun rumfa. Sun zo sun yi maganan su sun ta yi dai.
Yanzu dai inda an gina muku makarantar, aka kawo muku
tabul,
shikenan ku abin da kuke bukata.
Shikenan abin da muna bukata sai abinci na yara. Mu ma abun nan ko an dauke mu kaman kwantara, cikin metrori ni kwantara. Ai da mu mana.
Kaman malaman ga na kwantara gida ake doka, ya kamata kuma
a
sa ku ciki.
Ciki.
Gaskiya.
Bare ma muna godiya ma yarteta, amma muna fata a sa mu cikin ɗan kwantara.
To a duka nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar, kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su. Da farko akwai Sumaila Giwa, shugaban wata kungiya ta guragun birnin Yamai da ake kira Alƙawali. Akwai kuma Saidu Jumarau, yana ɗaya daga cikin mambobin kungiyar na ƙasassun birnin Yamai. Akwai kuma Madam Kalilu Maryama, shugabar wata makarantar ƴaƴan na ƙasassu da ke wata unguwa da ake kira Kware ta Gi a nan birnin Yamai. A madadin su da Nasiru Tankari da ya haɗa mana sauti, ni Yusuf Abdullahi.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara da na jagoranci shirin. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC, a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala, tun daga kan su bakin namu da shi wakilin namu Yusuf Abdullahi da ma Julie Leather Gresham wacce ta haɗa mana sauti, Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa, mu zama lafiya.
A gaida Usman, yanzu kuma ga Rigwanullah Abbas da sharhin wasu daga cikin jaridin Ghana.
Za mu so masharhin jaridin ne na yau da jaridar Daily Guide. Babban labarinta a shafin farko shine babu tsoro ga mai shari'a na musamman. Shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne ya gabatar da wannan cewar babu wani tsoron bita da kulli na siyasa dangane da ofishin mai shari'a na musamman da aka kafa domin yakan duk waɗansu lamura da suka danganci cin hanci da karɓar rashawa tsakanin ma'aikata na gwamnati. Sai kuma wannan labarin makoman Wayome na nan na tangal-tangal. Otun koli ta ware ranar talata 28 ga watan Nuwamban shekara ta 2017 zama ranar da za ta yanke hukunci a kan ƙarar da Alfred Agbasi Wayome ya kai gabanta. Sai kuma waɗannan kanu da su kuma sun bayyana a gaban jaridar Mugabe ya fice. Al'umman Zimbabwe na nan suna ta murna. Sai kuma Commission kafa sabbin jihohi ta soma zamanta. Daga Daily Guard sai kuma jaridar Ghanaian Times, wacce babban labarinta shine ƙananan manoma sun ɗaga jan tuta dangane da biyan kuɗinsu. Ƙungiyar ƙananan manoma na ƙasar Ghana suna kira ga gwamnati da ta janye ra'ayinta na karɓan tsabar kuɗi kurum dangane da biyan da za su yi na kayan aiki da aka ba su dangane da shirin nan na yin shuki don abinci da kuma ayyuka. Sauran labarai da ke a shafin farko na jaridan sun haɗa da Mugabe ya yi murabus bayan shekaru 37 yana riƙe da iko. Haka kuma a shafi na 16 wato kira ne da a gujewa wato hijira, shugaba Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne ke kira ga matasa da su kiyaye yin hijira ta yin amfani da hanyoyin wato hamada da kuma tekun nan na Mediterranean da hijirar da suke zuwa Turai da sauran yankuna na kasashen duniya domin neman abin sa bakin salati. A shafin baya na jaridar Ghanaian Times din wannan labari ne commission kirkiro sabbin jihohi ta soma sauraren jama'a. Commission da aka kafa domin wato bincike da kuma kafa sabbin jihohi a cikin kasar nan ta soma sauraren kukin mutane ga can jihar yammaci. Sai kuma babban jaridar kasa Daily Graphic wacce babban labarin ta shafin farko shine malaman manyan makarantun sakandare sun kasa yin lissafin irin kuɗi da aka ba su 56 kadai sun ka iya yin lissafi. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, kuma na nuna mishayi na garin Garbace da karmar kuma ta bani da tara da tarayyar Najeriya. Muna Allah wadai da wanda suka tura harin da aka kai a masallaci a garin Mobi wa aka kai wa waɗanda suke sallan asuba aka halaka mutane sama da 50 waɗanda suka rata masu da samun raunuka. Wannan abin Allah wadai ne kuma abin da ma musulunci bai taɓa yadda da kusan wasu haka kai ba gaira ba dalili ba.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adamare Kwata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'ummar mu da ke jihar Adamawa, Allah subhanahu wa ta'ala ke jikan waɗanda suka rasu a harin ƙonar bakin wake da aka kai wa wani masallaci da ke garin Mobi. Lallai muna da tabbacin cewa kullu nafsin za'iqatul maut, kuma idan mutuwa ta zo za ja ajaluha la yu'akharu, ba wani jinkiri.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Alhaji Musa, Amerika su yake mai Najeriya mazauni Ori. Na ra'ayi da zan bayyana cewa ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari iya da za a yi a yi kokari a gano waɗanda sun kawo waɗannan ƙananan yara rashin jilla, waɗannan rashin imani ya yawa. Domin ko mutum bai bi da addini, wannan rashin imani ina ne an ka fi a kashe ƙananan yara? Ko mata yaro daga shekara ɗaya zuwa wata 6 zuwa wata 5 a ce an yanke shi, ai ka san babu imani, babu jin tsoron Allah. Domin to shi wannan yaron me ya yi maka?
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Bajoga, ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagada Zagada. To alhamdulillah ala kulli hal, a yau ina kira ne ga ɗan uwana al'ummar Najeriya cewa don Allah ya kamata ƙabilun ƙasar mu zanna da junanmu zama na amana, domin babu ribar da za mu samu a kashe-kashen juna da kona ya gidajen juna da lalata dukiyar juna, illa jefa kanmu da kanmu cikin wahala da kunci da tsadar rayuwa. Don haka ya kamata a yi hattara domin zaman lafiya ya ci zama ɗan sarki.
To yanzu kuma ga labari a takaice.
To a takaice, shugaban Zimbabwe mai jiran gado Emmerson Mnangagwa ya dawo kasar jiya Laraba bayan da ya shafe kimanin makonni 2 yana gudun hijira a kasar waje. Dawowar tasa ta biyo bayan murabus ɗin daɗaɗɗen shugaban kasar Robert Mugabe ranar Talata. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tashin hankalin da ake yi a jihar Rakhine a ƙasar Myanmar, inda ake aunawa kan al'ummar musulmi, ya zama kisan ƙari dangi.
Masu haro da aka makawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato uku kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokan aikin mu Allah da wasu sabbin rahotanni. Idan ana so a sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu, sai kuma injiniyanmu Jimmy Cook da ya haɗa mana sautuka, Muhammadu Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.